suke harabta shi. Al-Imam Shafi'i yana cikin abin da yake yawaita maimaitawa ko kuma mazancansa ne na karan kansa a gurgudan maganganu da malamai suka yi. Yana cewa kullul ulumi suwal Qur'ana mashgalatun illa al-haditha wa ilmal fiqh fid dini. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa zaka waswasu shayatini. Wannan magana da Al-Imam Shafi'i yayi ko dai ta sako magana da yake yawaita maimaitawa babban malami malam Abdul Barri a cikin Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadli ya ruwaice kadan cikin sharhin maganan da shi kanshi Al-Imam Shafi'i yake mata cewa duk wani ilimi fa in ba ilimin Al-Qur'ani da abin da ya kunsa ba, ba ilimin hadisi da abin da ya kunsa ba, ba ilimin fiqh da abin da ya kunsa ba, to matukar zai shagaltar da kai kan waɗannan, to shi ilimin bai halatta ba. Inda zaka tunkari wani ilimi sai ya zama sanadiyar wannan ilimin zai sanya baka san faralin ainihin ka ba, domin ilimi kare da malamai kan kasa biyu. Shi babban malami malam Abdul Barri ya kasa, wato Ibnu Abdul Barri ya kasa ilimi nau'i biyu a cikin littafin sa. Yace akwai ilimi na wajibi, fardu ainin ne wannan, dole ne din namiji din mace matukar zaka yi musulunci ba kristanci ba dole sai kai wannan ilimin. Sa'annan kuma akwai ilimi wanda yake fardul kifaya, in wasu sun yi sun dauke ma wasu ba a bukatun a ce kowa sai yayi wannan ilimi din. Akwai al-Imam an-Nawawi a cikin muqaddimarsa ta al-Majmu'u Sharh al-Muhaddab ya ƙara nau'in ilimi daya, ilimi na nafila. To amma ilimin nafila din nan yana halatta ne a lokacin da ka sauke waɗancan farillai guda biyu. Duk lokacin da ya zan ka gajiya akan waɗannan, to a ta boko din can ma sai ka zanto kana da damuwa. Ya jama'an musulmi, gaskiya wacan nan al'umma cikin kundin wayi da Allah ta'ala ya sauka mata ba wani abu da aka fifita shi kaman ilimi. Shi yasa aka ruwaito daga al-Imam Maliku, Imam Dalil Hijra, yana ce ma Abdullahi dan Wahab lokacin da yake zaune yana karantar da shi. Abdullahi dan Wahab sai yunkuri zai je ya sallar nafila, sai ce ina za ka, yace zan je ne in sallar nafila. Sai yace wannan abin da kake yi na koyan karatun addini bai yi kasa da sallar nafilan da zaka je kai wajen falala ba. Imam Shafi'i da yazo kan wannan maganan sai yace ai koyan ilimi na addini yafi sallar nafila falala. Sufyan al-Thawri da yazo sai yace a'a, ai shi koyan ilimin addinin musulunci duk aikin duniya ba kaman shi, duk abin da ka sani bai kai koyan ilimin addinin musulunci ba, matukar niyya ta inganta. Da haka mu dage mu amfani da waɗannan wasiyoyi da malam ya kawo mana su littattafai, ga sunan malamai sun rubuta dangane da falalan ilimi da wajabcin neman sa. Babban malami al-Imam al-Ajurri ya rubuta littafi Akhlaqul Ulama, Ibn Rajab al-Hanbali yana da littafi Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, Khatib al-Baghdadi wanda malam ya tamana kutun din zantukar sa yana da littafi Taqyidul Ilm, yana da littafi Iqtida'ul Ilm al-Amal. Malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce kan abin da ya shafi neman ilimi da neman sa. Hatta malam Abbas ya rubuta littafi kwanan nan ba dadewa kan al-mushawwiq ila al-qira'ati wa talab al-ilm. In ka karanta wannan littafin zaka ga ajaib, zaka ga ajaib yadda magabatan mu suka sunkuya wajen neman karatu. Kaji mutum ya kwana bakwai yana karkaran tafiya dare da rana zai je dan nemo hadisi kwara daya, to sai aka wayi gari mu muka yi sanyi muka tasa abin da ya shafi rayuwa kawai. Kuma wani abu da nake so na fada a ƙarke, mu sani kwakwalwa da Allah ta'ala ya ba dan adam ba ta fashewa, ba a taba cewa kwakwalwan dan adam ta wargaje ko ta zo a ce ai ta yi hook ta tsaya ba abu ta daina karban ilimi ba. Za ka dura ma kwakwalwanka komi, kwakwalwanka da kake gani yana nan git ne ya fi miliyan, kwakwalwanka za ka dura abubuwa, ba zai hana ka karatun boko ba, ba zai hana ka karatun addini ba, bal in ka hada ga karatun ka na addini ga karatun ka na boko sai zanto kana da nurin ala nurin. Ka hada guda biyu, kar ya zanta fiffike ɗaya kawai kake tashi ba ka iya motsawa da ɗayan fiffike ɗin. Yadda ka san mutumin da ya sa riga ne bai sa wando ba, kai karatu zalla na boko ba kai karatun addini ba kana matashi, to yadda ka san mutumin da ya sa riga ne ta rufe iyaci biyarsa ya rufe saman kirjinsa, amma kuma ya bar kasansa kaso. Karatun addini shine asalinka, shine wajibinka. Ire-iren waɗannan lakcoci wajibi ne ya zama inda a ce akwai dama waccan lakta a yada ta, a kai ta kafafun watsa labarai, a shigar da ita duk kafafe wato social media na yau, a sa ta a kafan internet ko ina ya shiga. Wallahi billahi akwai bukatar lakcan nan. Waccan lakta ta muhimmancin ta, ni ina zaune a nan ne takeici, me yasa ban dibo iyalai na gaba daya na taho da su wajen wannan ba? Kan haka ma na tura direba na ce mazaje ya dauko ɗaya cikin iyali na yazo don ta ji wannan karatun, saboda muhimmancin karatun. Mu rike wannan karatu, mu yi aiki da shi don girman Allah. Duk matashin da ya halarci wannan wurin, to kar ya fita nan face ya yi tunanin malami na addini da zai je ya saka karatu gaban shi ya fara, kuma karatu mai tsari kamar da malam ya gabatar da gabatar mana, ba ka je ka jujjuko Sahihul Bukhari duk ka baje ka ce wai daga nan zaka fara ba. Akwai wasu littattafai da malamai suka rubuta don masu farawa, ba daidai bane ka je ka dauko kinkime man littafi ka ce wai da shi ne zaka fara. Imamul Bukhari kan Sahihul Bukhari ya kare rayuwar shi gabaki daya, to ka je ka dauko Sahihul Bukhari ka ce ta nan zaka fara, inda rayuwar wani malami jujjubebe ya kare kai ka ce wai ta nan ne zaka fara. Ai kaga akwai shirme, yadda ka san wanda yazo zai fara karatun boko sai ya ce shi a fara kai shi 100 level, bai primary ba, bai secondary ba, sai ce kawai a kai shi 100 level. Kaga da ya fara magana za a ce a janye shi don zai yi shirme. To haka duk wanda zai fara karatu sai ya dauko daga ƙasa. Malamai na cewa man qurimal usul muni al usul, wato man qurimal usul muni al usul, duk mutumin da aka hana shi mabadiul ulum, ilmin muka na ƙasa ƙasa, to wannan mutum ba zai isa zuwa ga abinda ake nema ba. Imam Zarnudi tun a cikin talimi yana nuna cewa da yawa daga cikin masu ilimi suna neman ilimi amma ba su samu. Li annakum akhata'u tara'iqahu wa anna man akhata'a tariqa dalla fala yanalu al-maqsuda, ko wani abu kamacin haka. Dan haka duk mutumin da zai fara karatu to yaje samu ma'abota ilimin, ma'abota wannan fannin, su bashi shawara da wani littafi zai fara. Maza su zage su ta karatu, mata ma haka. Mata ba a barku a baya ba akan harkar abin da ya shafi ilimi. Akwai Zainab bint Sirin, ƴar uwar Muhammad bin Sirin, wanda yake mahaifinsu ma bawa ne, bawa ne mahaifinsu, amma da suka zage wa da kanwa suka yi karatun addini mai yawa, sai da Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka su. Sai da ya zanto, duk da cewa an ce mutum ne mai kusumbi haka mummuna ne, amma sarkin zamaninsa shi Muhammad bin Sirin, sai da ya zama in ya zo wajensa yakan tashi ya zauna shi a kujeran sarkin zamaninsa. To mata a zage a yi karatu addininmu na Musulunci, kundinmu na wahayi da kundayenmu, littattafan hadisi da littattafan malamai da suka rubuta, zankama suke da tarihin magabata maza da mata kan wannan harka na karatun addini. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu iko wajen ganin cewa mun hada waɗannan abubuwa guda biyu, mun yi karatun addini mu yawa, mun yi karatun boko mu yawa. Kar mu ce wai za mu yadda a kyale mu a wani fanni, in wai ka fara karatun boko kyama kake yi na karatun addini. Akwai wani da ake bani labari, wani dan uwa muna karatu da su muke irin wannan magana, sai yake ce man wani a AVU campus, wai a hostel yana karatun alkur'ani, sai ya ji ana kwankwasa masa a kofa, leka wanda zai yi, sai ga wata ra'ajinsu ne ya jifa da alkur'ani din, kuma ga sauran musulmai fa a ɗakin. Wai kar kawashi ko wata ra'ajinsu ta zo ta cimma yana karanta alkur'ani cikin watan Ramadan. Ka kalla irin wannan mugun rashin tarbiyya da aka samu. Wallahi kwanan nan ake faɗa man wannan da asubahi muna yin karatu a masallaci, nake kawo irin yadda mutane suke kyaman karatun addini, sai wani yake bani wannan labarin, wai kawai yana jami'a yana karatun alkur'ani, wata ta leko ka aka ce ai shi yanzu yana da daƙiƙanci, bai da wayewa, an ɗauki karatun addini rashin wayewa ne. Yanzu galibi ga profesor mu nan babban malami ne na addini ko ina ya kai ya komo, Professor Ibrahim Ahmad Aliyu, kuma malami ne dan boko waye daraktan wurin nan ma da muke ciki,
ba shine darakta ba kuma malami ne na alqur'ani yanzu malami ne alqur'ani na hadisi in ka baki hukamiya akan harkan harkan alƙalanci duk zai safarta maka su tare da haka kuma malami ne na boko gangaren balma shine daraktan kwango irin su muna nan da su da yawa malam da ya gama gabatar da lecture anan malam bashir lawal dan uwan malam bashir lawal wanda yake kun ga malami ne dutse a abin da ya shafi ilimi tare da haka barista ne in ya so sai ya cire babban rigan ya cire kaza ya je law school ya dawo ya tsaya haka ne barista ne tare da haka to haka magabata akwai Abu Ali Alkali wani malami babba da aka yi shi a zamanin da suka wuce wanda ya hada nau'ukan ilimin muka da yawa kai hatta Imam Ibn Al-Qayyim kana karanta littafin Zadul Mi'at fi hadithul ibad zaka ji yadda yake kawo batututtuka kai ka dauka wannan mutum in yana zance dangane da cututtukan mata kai ka dauka wani kasurgumin gynecology ne na mata komi ran nan nake gani yana fadin hatta nau'ukan zazzabi da zazzabi mai inganta jiki da mai ma kara wanke zuciya zazzabi ba akwai zazzabin da ana ma san a rika yin shi ne tuntuni malamanmu sun rubuta irin waɗannan abubuwan to bai dace mai sakaci ba matasa mazanmu da mata musammu ne kashin bayan al'umma Allahu alladhi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afa wa shayba kai matashi kai ne mai karfi da jinni to kamata yayi ka dage tun kana kwanakin kuriciyarka ka tabbatar da cewa ka ci gajiyar kwakwalwarka kai karatun addini ne zurfi mai yawa a karke yayin uwa musulmi inda a ce zamu samu wani littafi yana na Al-Imam Ibn Qudama ya rubuta shi Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi Mukhtasar min Hajj al-Qasidin wato yadda yake bayanai dangane da yadda zaka iya cin gajiyar kwakwalwarka ka ci gajiyarta kai hada wannan ka hada wannan ka hada wannan to kan mu kyale lokacin mu ya wuce haka ba ta da karatun addini ba za ku yi mamaki a yanzu da zaka zo wa mutanen mu da rubutun larabci ka ce ka kowa ya fita wannan wurin sai wanda zai karanta maka layi goma ba wasali to wallahi zaka yi mamaki layi goma na larabci ba ka kalli irin wannan shi yasa rannan nake faɗa a gidan radio an kira ni gidan radio muna tattaunawa sai shi announcer din gidan radio ke cewa ai su ana ganin da ba karatun sosai yanzu kuma ga karatun amma kuma al'amar bai canza ba karatu yanzu da ne aka yi karatu yanzu malam himma ta yi baya akwai bukatar mu yunkuri malamai duk rubuce-rubucen fa da aka yanzu malam da ya gama lecture na wallahi ni kadai nake ta tunanin wannan malam zai nan yana da littattafai ya rubuta littattafai malam Bashir alal aqalli ya rubuta littattafai sun kai 20 amma littafan nan ba ma kajin duriyar su me ya dalili saboda al'ummar da yake rayuwa a cikin ta ba ma karatu ba a karatu kullum ana karatu mahimmata akan harkar ilimi ƙara binciko harkar karatu zaki gurgurdan karatun ku gurgurdan yadda ilimi zai dinga bunƙasa cikin ku yanzu in ya rubuta littafi sai aka kafi 500 a gurguje aka zo aka sai waɗannan littattafai din dan me ba zai ƙara rubuta wani ba amma aka ku bugu 500 sai an kai ruwa rana sai an ta tallatawa an ta kururutawa da kyak karke jalin bige-bigen ma duk ya kare to ina za a samu himmin buga wani yi yunkuri wajen kankanin cewa lalle mun fara karatun addini nan wanda dama suke akan sa ta kare himma muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka ma wannan santa din da alkhairi a gaban mu kuma akwai Professor Ibrahim da shi ma dai zai gabatar mana da wadansu jawabai ina ga shine ka rubuta nan ko da Professor Ibrahim Ahmad Aliyu da kuma Sheikh Ahmad Allati da Professor Bala Babaji duk waɗannan manyan professors ne da muke tare da su akwai zan maimaita sunayen su Professor Ibrahim Na'iya Sada da kuma Professor Ibrahim Ahmad Aliyu da Sheikh Ahmad Allati da Sheikh Usman Allati da kuma Professor Bala Babaji duk muna tare da su anan muna fatan za su sa ma wannan taro na mu albarka na ga za mu fara da shi professor da yake kusa da ni Professor Ibrahim Ahmad Aliyu gafa tubala sai a sa ma zabata
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na shigo nan an fara wannan lecture, amma dan abin da na samu Allah ya so ni da na rasa, sai ne sa'a na zo. Amma duk da haka abin da na samu, ina jin da a son samu ne an tambaye ni, da ba zan ce zan ƙara wani abu ba. Dan wasu abubuwa ma da yake faɗa kaman ya shiga zuciyata, wasu abubuwa kaman ya biyo ni jiya aji. Jiya na shiga aji a abun bakin ciki, sai ka shiga aji ka ga ba rabin aji. Awa biyu sai wannan ya shigo, wannan ya shigo, wani ma sai ya rage rabin awa ko minti 15 cikin awa biyu, ko sannan ka ga yana shigowa. Wasu sun zauna sai su dauko handset ana ta duddubawa. In ka ce duk wanda ya shigo zan ce me yasa ya makara, ba zan hana ka shigowa ba. In ka ji dalilan na ce ƙarya duk kuke yi. Idan da na tsaya nan na ce duk wanda ya zo a cikin lokaci kun sani zan bashi naira 1000, wallahi sai dai wanda bai da lafiya zai ba zan gani ba. To sai na kwatanta ɗalibai da na koyar shekara 20 ko 30 baya. Za ka zo aji ka tarar da su a zaune, sun yi shuru suna jiran ka kawai ka shigo. To yanzu kai magana ba sha'awar abu, duk saboda duk an tattaru hankalinmu na kan kuɗi kawai. Kuɗi su ne abin bautawa da gaskiya yanzu anan ƙasar. Wannan abin bakin ciki ne kwarai. To sannan kuma su kansu masu karatun, ilimi yanzu ya yi ƙaranci, karatu ya yawa. Ilimi a iri biyu ne, kamar yadda Sheikh Abdullahi Dan Fodio a cikin littafin Shikaful Ikhwan an ta'arud bil inkari ala ahli al iman ya faɗa, yayi babi guda akan al farqu bayna al alimi wan naqili, bambanci tsakanin malami da mai dauko labaru na rahoto. Ilimi iri biyu ne, kamar yadda yace, akwai ilimin zuciya wanda aka yi saboda Allah, wanda in an yi saboda Allah ba a cikin zuciyar zai zauna ba, za ka ga fassarar shi a zahiri. Wannan mai irin wannan ilimin shi ne alim, malami. Amma akwai ilimin lisan, ilimin harshe, iyakacin shi harshe, ga iya larabci, ga iya tafsiri, ga iya jan hadisai, amma bai wuce ko makogoro bare shiga zuciya. To wannan ba ka ganin fassarar shi a ayyuka. To mai irin wannan ma ilimin ba sunan shi al-alim ba sunan shi an-naqil, mai dauko labaru dan rahoto. To da yawan masu karatu yanzu ma ɗan rahoto ne. Shi yasa kuma ba ka ganin tasirin ilimin a waɗanda suke koyarwa. Dan irin wannan ilimin ba shi da wani tasiri canji al'umma. Kuma ni abinda nake tsoro ba yanda za a yi muna son canji, wai mu samu canji sai da wancan ilimi na gaskiya. Mun bari sai kamakame muke, ai Buhari ya zo zai Buhari zai mun kawai canji. Tsarin da Buhari ya zo ya samu secularism ne, kamar yadda ya faɗa ne, ba Allah a ciki. A ciki ma Al-Qur'ani ƙasa yake da tsarin mulki. Tsarin mulki duk abin da ya saba mishi ko Qur'ani ne dole a yi haukan shi, ba shi da inganci. A cikin wannan fa muke, amma gane wai ba ma ba daidai muke ba har yanzu. Wannan jahilci, jahiltar addinin musulunci, wanda shine babban makamin abokan gabanmu, kamar yadda Malam Bashir ya bayani, shine babban makaminsu, wanda ya sa har addinin musulunci ya zama bako. Dama annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, bada addinu ghariban fa sayudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba. Yace kamar yadda Muhammad Kutub ke bayani a littafin shi mafahimin bagi an tusaha da kuma ɗaya littafin waqi'un al-mu'asir yake faɗin irin bakin cikin abubuwan da musulmi ke ciki na rauni da jahilci da sakarci da lalaci da rashin gata da tsangwama da sauransu da abin da ya jawo wannan babban abin da ya jawo wannan tushen shi wannan jahilci jahiltar musulunci ta yadda har musulunci ya zama bako to wallahi ba abin da zai canja sai ran da musulunci ya zama dan gida aka gane shi wanda yanzu ko sallan nan wallahi ba mu gane ta ba sallah kamar yadda malam bishir yake faɗa har ya jawo annan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa taba'u shahawat am aje sallah kaga mutun yayi sallah yana cin amana kaga mutun yayi sallah barawo ne kaga mutun yayi sallah yayi algush in kaje kana mu'amala da musulmi wanda yayi sallah ya fito masallaci yanzu ko sayan wani abu za kana fargaba zai cuce ka kana tsoran zai maka algush amma kafirai da abin da yasa suka ci gaba kenan suka dauki wannan janibi na musulunci suka ci gaba a cikin internet ka sai kaya a kawo maka gida daga kasar waje ko a office wallahi ba za a kawo maka mara kyau ba amma musulmi ga ka gashi ne kwanaki wani ke gaya min ya je sayayya a nan bakin kasuwa nawa ne tiyan abu kaza ai kaza ne sai wani da ya san shi sai ya zaburo wannan ka kara mishi kudi babban mutum ne zuciyar ta lalace saboda jahilci yanzu kuma zai je irin sallar shata ba sallar ba sallar Allah ba yawancin sallar mu ta shata ce wanda ba ta da amfani sallar Allah na nan a Qur'ani tanha anil fahsha'i wal munkar amma kai sallah ka zo kai al fahsha'i wal munkar kai ka ci riba kai sallah ka zo kai algush ka fito sallah ka ci amana ka fito sallah kai duk lalacewa da aka ce abin nan da aka hana wajen mu'amala wallahi ba ta da amfani idan matan nan zamanin manzo Allah sama mai wanda aka bashi labari mai yawan sallah mai yawan sadaka mai yawan azumi amma tana cutar da makwabtanta da baka da baki kawai annabi ya ce ba alheri tare da ita yar wuta ce to sai a wannan zamanin ne kai zaka yi sallah dan kai wannan busasshe sallar shatan zanan zaka shiga aljanna kaga amma fahimci sallah ba sallah kanta azumin ma da muke ban fahimce shi ba illa kawai watan ramadan watan canjin abinci ne da gasar takarar abinci magariba ta yi mutum ya nada abinci ya zama mara lafiya da karshe ko motsi ya kasa yi ya zama daƙiƙi dan yawan cika ciki in ka cika ciki wallahi da ko ka san akwai ma ciwon koshi da yakan kashe mutum yawanci a America ciwon koshi ke kashe su mu ciwon yunwa ya kashe mu su ciwon koshi ya kashe mutuwa kuma duk mutuwa ce to wallahi so saboda haka gaskiya mu tashi tsaye mu karanci musuluncin nan mu gane shi shi yasa Muhammad Kutub ma rubuta mafahimi an bagi an tusaha wai an fahimci gara ma karka fahimta tun farko da kai gurguwa fahimta to wannan gurguwa fahimtar da take nuna mana wai mun karanci musulunci mun fahimce shi amma muna tafiya a shagide ba ma tafiya muke ba mun zauna waje guda to wallahi yaudara kanmu muke yi kuma ba abin da zai canja na halin rayuwar mu na wahala da bala'i da fitina da muke ciki sai mun fahimci musuluncin nan ta hanyar karatu na gaskiya tare da yi saboda Allah mun kuma addabbaka mun aiwatar da abin nan a aikace wanda muke fatan insha Allah Allah ya ba mu daman wato yin haka kuma ya bada misali irin yadda da ana karatu yanzu akai watsi da karatu sai hira ni kaman ya shiga zuciyata majalisin Hausawa ni ban san ma yawan da kali ba zalle sun fako ina yawan da kali yanzu ni kawai lissafin da nake daga bakin kasuwa zuwa kofar jami'an nan ta biyu second gate akwai majalisin hira na Hausawa ya kai 10 da na kirga majalisin Hausawa bayan la'asar za a zo a zauna ayi tahira ayi tahira kuma hirar wallahi hirar daukar zunubi ne zama a bakin hanya yana da hadari shi yasa annabi ya masa sahabbai gargadi yace akwai haƙƙin hanya ko sahabbai annabi ya musu gargadi dan yana tsoron za su iya cikawa balle yanzu
amma mutum an zauna duk matar da ta wuce ana zura mata ido, duk wanda ya wuce sai an magana, wani ma ya rike tasbi ni akwai wani ina mishi sallama, na daina mishi sallama duk lokacin da zan sallama ya rike tasbi. Amsa sallama wajibi ne, rike tasbi ko da da gaske kake ko da gaske ne, ko zikirin ma Allah ya karba bai wuce nafila ba ko mustahabi, ka bar wajibi ka je kana mustahabi. In ma ni ba nake karba ayyuka ba, in ma Allah ya karbo wato abin nan shi wannan zikirin, amma ya rike abu yana amma ka sallama ka ki amsa. A ina ne aka ce dan ana wani sallah ce kawai aka hana, an aka hana magana a cikin ta sallah, daga sallah sai dawafi, shi yasa dawafi ma ba a yi sai da tsarki, amma ko a dawafi an halata a yi magana, amma kai ka zo ni man san inda aka samu wadannan abubuwan. To saboda haka a takaice halin da muke ciki masu karatun ma sai an canja, Zaria ta zama abin da Maiduguri ma da an magana Maiduguri, da an magana Maiduguri kowa shayin Maiduguri yake. Allah ya nuna mana cewa karatun da muke ba karatu bane, Allah ya fara da Maiduguri, mu ma ba mun tsere bane, ba ina fata bane, abin da ya faru ne na gaskiya mu fahimce shi, ayyukanmu ne, ayyukanmu ne. Yanzu ake tsoron Maiduguri, sai dai tsoron zuwa Maiduguri. Duk halinmu ne ya ja mana, ko abokan gaba ne suka shirya wannan suka galaba a kan mu, mun ba su kafa ne, mun ba su kofa ne, ba mu ma san abin da ake ba. To saboda haka wallahi jahilcinmu ya wuce min sharrin, mu nan a cikin makaranta wa ma wai wajen karatu ka ga ba sha'awar, sai sha'awar samun kwali, sai sha'awar cin jarabawa ta koƙa ta kowane hali, da magudin jarabawa, da sayan jarabawa, har a rubuta wa mutum abin nan abin da zai samu digiri. Duk ana yi, kuma ƴan uwan aikinmu wasu in ka dage ma sai an yi daidai ku ta gaba, dan da su ake hada baki, dan abin da za a baka nawa za a baka, mun wulakanta ilimi, ilimi ya fi komai, amma mun nuna kuɗi ya fi komai. Mutum da dan wani abun hannun shi ya shigo, kana rawar jiki, ɗalibin ka ne amma kana rawar jiki, hu wane ne shi, ko ma mai wane ne shi, ko dan majalisa ne ko wane ne, ɗan majalisan da waɗansunsu da ba ilimi, sanatas guda biyar firamare suka yi, sakandare suka gama kila ma ba su ci ba, ɗan abin nan House of Reps guda 40 dukansu grade 2 failures ne da secondary school da dai sauransu, amma in sun shigo jama'a mu girmama su mu ɗaukaka su fiye da mai ilimi. Yanzu mai ilimi ba shi da wani daraja, ko ilimin bokon ne ma, ko jami'a kake, da in kana dan secondary ma malamin secondary da dama-dama ya zo malamin secondary ma bai da daraja, sai dan jami'a, na jami'a ma yanzu bai da wani daraja, sun da bai da kuɗi. In kuma waɗansu suna son su yi daraja, sai su dinga hankoron samun kuɗin ta kowace hanya, wanda kuma ƙarshe shi kenan an sayar da ilimin ma gaba ɗaya. Ko aure mutum ya je ne ma malamin makaranta ne. Yanzu akwai abokin aikinmu nan ya gama PhD, ya ce min ɗan uwan uban shi yana tambaye shi, wani kai me kake a jami'an nan ne, ya ce a karatu nake ina PhD. Haba wannan karatu ba a gama shi, to da Allah kana gama karatun nan ka nemi aiki. Koyarwa fa ke a cikin nan, koyarwa ke a cikin nan, wallahi ce kana gama karatun nan, ko ni wani abokina ya ce min na gama PhD in je in nemi aiki. Wallahi wai in na gama abin nan, in na gama PhD in je in nemi aiki, na gama ai gaban je na nemi aiki ba. Sai nan ne ya zo ya ce muka haɗu da shi, kai baka san haushinka nake ji ba. Na sai na san za ka ji haushina, ban je in nemi aiki inda zan dinga ba da kwangila ka zo in baka ba, sanda kai dan kwangila ne. To ka sani wallahi ko ka ci gaba da mu'amala da ni a haka nake, kuma haka zan zarce, haka nake fata, yadda ne zan kalli rayuwa, ni bana jin kai haka za ka kalle ta, yadda za ka kalli rayuwa ba zan kalle ta haka ba. Idan ka yadda a haka, mu fahimci bambancin da ke tsakanin mu ci gaba da abota, amma ba ka sa ni in daina abin da nake ba, wai in biye maka, in na biye maka kuma na gama asara. Saboda haka ya kamata a tashi tsaye wajen magana ilimin nan ba abin da zan faɗa kamar yadda na riga na faɗa fiye da ma abin da Malam Bashir ya faɗa ya faɗakar da mu ya nuna matsalolin mu mun fifita abin duniya akan ilimi kuma wato shi yasa muka koma baya musulmin mu na farko sun tsaya sun dage akan ilimi amma ilimi saboda Allah kun gan sun ci gaba sai da duniyar ma ta zama a hannunsu yanzu turawa ma sai da suka biyo bayan musulmi sannan suka ci gaba duk wanda ya karanta littafin Wiri Mantari da turanci ya rubuta tsohon judge ne a Supreme Court na Sri Lanka kuma ya taba zama mataimakin shugaban bankin kotun duniya ya rubuta littafi akan shari'ar musulunci kuma ko musulmi ya rubuta abinda zai faɗa kenan kuma ya nuna cewa hatta fannonin shari'a law na turawa daga wajen musulmi suka dauko duk ya bi su fanni da fanni 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 international law commercial law criminal law wai duk daga wajen musulmi suka dauka saboda su cikin jahilci suka taso a lokacin da suke cikin bakin jahilci musulmi sun yi gaba a Spain a wannan lokacin suke tura ayan su karatu amma saboda kiyayya sun yi wata katangar karfe tsakanin ƴaƴan su da musulunci duk da suna son ƴaƴan su yi karatu shi yasa ma a lokacin a kotu aka kafa cewa duk wanda ya zo karatu kasan musulmi aka ji ya dawo yana larabci to a kore shi daga kotu excommunicate din sa wani awai suka ce sakararru banzaye dan kun tafi kasan musulmi kun je kun yi karatu ku zo kuna larabci wanda mu mutan mu takama muke kana turanci kai ma ba a sanin ma mutun na da ilimi sai yayi turanci to su ma a lokacin sai kai larabci to saboda haka ya kamata mu gane abubuwan da muke kai abin nan kaza na kan dami ta kwana da yunwa haka muke komai na ci gaba yana cikin musulunci kamar yanda Professor Hawking yake faɗa na Harvard University kasashen musulmi ba za su taba ci gaba ba dan suna koyi da kasashen turai dan suna bin tsarin su amma musulunci zai iya bada shari'a ko dokoki waɗanda za su warware matsalolin duniya su kuma wato bada daman ci gaba yace fiye da haka ma ba tsarin da zai iya ba mutane daman ci gaba kamar musulunci saboda haka ba abinda aka rasa a cikin shari'ar musulunci illa karfin halin yin aiki da ita Professor Hawking a cikin littafin shi The Spirit of the World Politics to saboda haka ya kamata mu san cewa asara muke duniya da lahira wallahi ba mu tsaya mun fahimci musuluncin nan mun aiki da shi ba Allah ya ba mu ikon haka assalamu alaikum
Professor Allah ya saka da alkhairi ya tunkule mana da yawa daga cikin abin da malam ya gabatar ya ja hankalin mu kan yin aiki da abin da muke karantawa da samar da tarbiya a rayuwa sannan a karke nuna mana cewa hatta da yawa daga cikin karatuttuka na boko wanda ake ganin kaman karatu ne na turawa daga wurin mu suka dauka galibi akan ce western education wato ilimi ne na turawa ilimi ne namu ilimi ne na dan adam mu a wurin mu musulmai hadisi da za aka rubuta ilena haka aka yi wato kayan mu ne aka dawo da shi hannun mu da aka cikin dage ma karatun addini da matasa da magidanta za su yi to a haka din ma akwai tsantan ilimin muka masu yawa na boko da mutum zai zama ya samu wayewa na addini mai fadi sai a samu wani mutum ya samu wayewa na karatun zamani mai fadi misali ya zanto kowannen su ya rasa daya da zaka kunna mai wannan na karatun addini din shi yana da wani bangare na wancan mutumin duk wanda ya karanta karatun addini mai fadi da awaye sa'annan wancan kuma ya karanta karatu na boko zalla kawai to mai wannan karatun addini yana da wayewa na addini da dadin wani bangare na wancan daidai lokacin da shi wancan in ya takaita kanshi bai shigo kan harkar addinin can ba yana da gidadanci na abin da ya shafi harkokin addinin can domin a cikin karatun addini babu abin da babu kusan shine a karke professor ya rufe mana muna da manya-manyan malaman mu akwai professor Ibrahim wato akwai Sheikh Usman Falladi cikin masu ta'liki zai mana ta'liki na minti 10 daga nan minti 10 zuwa to mun takaita ba mun sauka wa malam na minti 5 lallai ko muna da amsa tambayoyi da malam zai yi insha Allah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرضين ورب العرش الكريم الحمد لله لك يا كيو ني كو شاورواري ني كو كمان غدا بيو كو اوكو يدا wannan lakta da akai tai na tun farko har zuwa yanzu zai samu ya tafi ga kunnuwan ƴan uwa musulmai, yadda ba zai zauna lakcocin ba za su zauna tari tari a cikin nan santa ba. Ina ganin ya kamata a ce wanda aka yi domin shi ya sani. To ina ba da shawara cewa nan gaba za a yi lakta irin ya wannan, a samu wasu manya manya da kuma katafaren musulmai masu fada aji daga cikin ko ƴan kasuwa ne ko ma'aikatan gwamnati ko ƴan siyasa su rika zuwa suna halartar wannan lecture. Ina kyautata zato insha Allah waɗannan mutane watakila Allah ya taimake mu za su zamanto hanya na yada irin waɗannan lecture da ake ta yi. Kuma ina kyauta da tun idan aka samu ya da waɗannan lakcoci din ga al'ummar musulmai, ko ba a samu biyan bukata 100% ba wanda ba zai yiwu ba insha Allah wa dan samu dan wani abu ciki. Kuma ina ganin kungiyoyin addini namu da ke ƙasar nan a yi ƙoƙari a samu ganin su kuma in za a yi irin wannan lecture nan gaba a rika gayyatar wasu manya manya cikin su su rika zuwa ko wakilan su suna sauraron irin wannan lecture. Ina sa rai cewa kungiyoyin addinai watakila hankalin su bai kai irin ga irin waɗannan matsaloli da musulmai suke da shi ba. Matsalolin yayi yawa yadda su watakila irin matsaloli da suke kallo daban. To watakila in aka gayyaci ana gayyatar manya cikin su suna zuwa, muna sa rai watakila za su iya fahimtar lallai akwai wasu matsaloli waɗanda suke addaban musulmai a ƙasar nan, wanda watakila za su iya ƙoƙari su aiwatar da wasu sashi na saƙo na irin waɗannan lakcoci. Kuma shawara na uku, ina ganin zai dace watakila ya yi ma ko shi ne manufan santa ɗin ban sani ba, a samu wani asusu na irin duk waɗannan lakcoci da aka yi ta yi ba wai na wannan watan ba, duk tun farko ta irin wannan asusu a samu waɗanda za su iya editing su zauna irin wannan lecture su karanta, ko kuma a rubuta shi a yi transcribing a rurrubuta su. In aka rurrubuta su a samu wanda ya iya Hausa, inda Hausa za a yi, inda Turanci za a yi, a rika yin wasu littafai wanda za a tara irin waɗannan lecture domin amfanin jama'a musulmai, ana sayarwa gare su, saƙon na isa gare su, santa na ɗan samu wani abu na shigowa sakamakon waɗannan lecture ɗin. Ina sa rai insha Allah idan aka yi haka kasancewar lecture mu ta tara su a nan za su samu hanya na fita a isar da saƙo ga al'ummar musulmai. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نقول مثل سيدنا
السلام عليكم. الله يساك مالا للخير. كيف إذا ما جيغا كرمت تنبوي دا أمسا شي
تو السلام عليكم. Gaskiya an yi tambayoyi masu yawa, na so ka mu karanta tambaya ɗin in akwai mata da suke da son su ɗan yi ta'aliƙin wa mutum mace ɗaya ko biyu, a cikin mata mace ɗaya ko biyu in akwai wacce take son. Na? To. Na? Wannan ba?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yaran uwa musulmi Allah ya saka mana da lafiya da alheri da masu ta'aziki Allah ya saka mana da aljannu da jannati da mu masu sauraro ba shi ba Allah ya sa kuma mun dace da wannan wata mai daraja maganar da malamin ya akan rashin son karatun addini akai ne mijan dan sakuni na abdu yake damu na dama a game da karatun addini idan malamin addini Allah ya azurta shi ya sami ya sai mota aka gaishe da sabon mota sai a ce wani ne da wannan mota malamin addini ne sai shiga irin wannan mota ba sai malamin boko idan ya sa riga mai kyau shi ma aka sai a ta mamaki in ya ji da gida mai kyau sai kuma a shiga ana da darabe ana cewa to kai dai malam fada ne to gode bokanci yake wannan ba wannan kawai malamin shi ne ba shi wa'annan ba to ba kuma wani yake wannan shirin ba illa mu musulmai kuma mu muke ba addinin namu da kuma malaman namu haka ba za ka taba jin kinsa yayi wannan magana in ya ga malamin addinin musulunci da wani shiga mai kyau yayi irin wannan magana ba a'a su suna gina nasu malaman ne ma a yi musu komai na rayuwarsu mu kuma a'a ko abin Allah bai baka samun bane ko din ba ilimin na addinin ne a'a shi kullum malamin addini ne ana so a ganshi guji-guji ne mutu sakake amma duk zuwa karatu gurin shi sai a ji ko karatu a bashi na siyan magi a tashi amma an ganshi da kyau sai a ce ai ba malami bane to dan Allah ya ɗan uwa musulmi mu gyara mu gina malaman mu kore mu ba su wani abu mu gina su da kyakkyawan zato mu gina su da girmamawa mu kuma girmama addini mu amma haka addini mu muka girmama ta ba wani muka girmama ba kawuna mu muka girmama dan girma Allah mu gyara idan muka ga malami na addini da wani hali mai kyau mu ta shi murna mu ce ubangiji Allah ya bashi na halal mu ma Allah ya ba mu na halal kuma ba mu ikon cin sa halal subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah Allah ya saka wa malamai da alkhairi wannan cibiya kuma Allah ya ƙara ƙarfafa ta ya ƙara ɗaukaka ta a magana na gaskiya yau ni dai da ban je ba zan ce ba ƙaramar asara na tafka ba a irin wannan lacca da malam ya magana a kanta tunda har Allah subhanahu wataala ya ce manzon Allah ya yi karatu to mu a tsuwaye wanda muke koyi da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam to shi ma aka ce yi karatu to jama'a mu zama ya gan mu ai zama bai gan mu ba dan haka ashe kai ma kamata ka dage ka tashi ka nemi ilimi sannan shuwagabanni gida mazaje kenan wannan al'amari za ku ɗauki daga gare ku wata matar za ku ga tana da ƙoƙarin ta tashi da sa ƴaƴanta su san ilimi su sami ilimin nan sai ka ga ya ce shi akwai an mutumin da ni ina ganin za ta matar ta ce za su tafi makaranta shi a lokacin za a je a zauna mishi a shago shi kuma zai tafi kallon ƙwallo ni ta fama da wannan mutumin ni na san shi ta ce islamiyya za su je malam na suru ta kaza ya ce shi ko ta je ko sun je ga inda yake so su je to kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka kara kawunan ku da na iyalanku daga wata wuta mace da makamashin ta mutane da duwatsu to kai baka kare ba amma kuma tana nema sai ka shige ta to ƙalubalen ku maza ku ne za ku ƙarfafa mu ni kuma mu dage mu tsara ƙarfi akan sa ƴaƴa mu kuma mu gane addini yara zaka ga uwa kokarinta anan shine uwa tace makaranta ta farko ga yarinya ta ko yaranta gaba daya in har zaki nuna musu muhimmancin addini tun daga tasowar su da asuba da an yi sallah ko qur'ani ki ba su ai karatu qur'ani Allah ya saka mana Abdullahi Abba yana ja mana hankali yake ce kun yi karatun Qur'ani ku koya ma yara karatun Qur'ani ku ba su Qur'ani idan kuka san Qur'ani Qur'ani zai sanar da su sauran ilmoma to amma jama'a sai kaga abin yanzu ya liya uwa kallo ƴaƴa kallo lokacin sallah yayi ke ki tashi ku ga kallon ta naki ce ku ma tashi ki abubuwan yayi yawa matafa ba za mu gane haka ba ko kuna shiga kaure ko ku ga ƴaƴan kristoci ana tura ku kuna yin da'awa akwai wani guri da muna zuwa a cikin kaure wallahi gurin na Allah ya saka mu malama din kamana ali din can mun je da su kun taba ganin wani guri ba za ka taba cewa akwai dan adam ba tafiya ce wanda irin wannan lokacin sai hilar ku suke shiga manyan motoci ba dai karama ba haka muka je muka tara amma akwai yara da ake tura su wani yana zuwa yace duk tafi abin da ake hade mishi tun daga Kaduna sai ya zo da wurin 40,000 yana ba mu wa wanda yake jan hankalin su sukan ce ni malama ko ba ta ba da kudi ne na kace musu ni addinin mu ba na kudi bane addinin mu na Allah ne idan za ka yi domin Allah ka zo ka yi domin Allah muna tare bayan Allah na suka rinka jin haushi na suna cewa ya za a rinka cewa sun riga ni fara karantarwa a garin amma kuma ni na zo daga baya nace musu kowa yana da dama addini ra'ayi ne yana da ta kowa na da dama suka ce za mu je gaban hakimi nace mu je gaban sarkin Gazza da suka ce haka sai suka tiyata nan go muka sulhu yanzu wallahi har sai da nace karfi ku to mun na nana matasan da ba za su rinka shiga wurare ba ku koyi karatu mu kai sakonni duk inda ya kama sannan matasan namu da dama Allah ya saka mu shi wannan malam umma da alkhairi akwai lokacin da a bare muka je nake so a tabbatar da wani aji na ƴan matasan unguwanni nake neman shawara gurin shi yace ga yanda za ki fita su ki fita su kuma cikin ikon Allah aka samu nasara jama'a ilimi yana da alfani kuma wallahi daga ciki akwai uwar daya daga ciki tace ta sha kashe kuɗi kan neman Allah ya tabbatar mata da yaron ta da kan hanya yayin da shaye-shaye wallahi bai tarbace nasara ba amma sakamakon karatun da muka rinka dan gurgudu a lokacin nan tace har in gari ya waye zai lego yace na kwana daga haka yanzu tace alhamdulillahi kuma ana samun nasara alhamdulillahi Allah ya saka da alkhairi sannan a satin da ya wuce an yi latta ta neman taimako jama'a sai na ga mutane ba a fito da arjihu ba an yi wa'azi an ja hankali kan ƴan uwanmu da suka ga fice cikin wani yanayi sai na ga ba buɗe arjihu ba mata ce ta kama kawo kaya tun da rana an ce gangami ne ya kamata a ce an tara wani abu sai na ga kayan da muka yi ta kawowa shi ne kaɗai hakki ne fa a kan mu fa ƴan uwanmu ne fa idan mu yasa ma ya za mu ji ya za mu yi muka shiga wannan halin to a ƙarshe ni ina roƙon wannan cibiya kamar yanda ta saba a baya duk ƙarshen wata tana hada muhadarar nan to ta ci gaba don Allah inda yanda zai yi a ci gaba da yi wannan muhadara domin idan aka yi abin ya wuce to sai jama'a su bar shi amma idan aka ci gaba da bibita to abin zai ta ci gaba Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai Allah kuma ya sa wannan zaman da muke yi yana cikin tausayin gidan aljanna Allah kuma ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
yanzu za mu shiga wasu tambayoyi gaskiya an yi tambayoyi a tambayoyin da aka anso ba wai ba su da muhimmanci ba ne amma abinda yake da muhimmanci shine laccen da malam yayi a yi tambaya a kansa shi yasa za ku ga wasu na keɓe can ba wai ba sa cikin addini ba ne suna ciki sai dai abinda ya shafi laccen malam to shine muka keɓe wacce ba ta ciki kundum amma za mu bashi mai yiwa cikin karatun su ba yanzu ba za su samu matsaloli kila su amsa tunda ana sa a gidan radio kila su amsa irin waɗannan tambayoyi ne insha Allah. Akram kaza wannan tambayar ta shafi matsalar iyali. Na ɗaya akwai magidanta waɗanda su ba su bar matan ba sa barin matan su zuwa neman karatu kuma su ba su dauki nauyin su je su koyo karatu su zo su karantar da su ba. Kaji tambaya ɗaya akan ne ba maza shawara a game da mafita akan wannan. Na biyu matsala na ƴaƴa shine cewa ana samun tangarda a game da biyan kuɗin makarantar Islamiyya. Ana barin mata da wannan lalurori din, menene mafita akai? Na uku shin wani irin gudunmuwa mata za su iya bayarwa a game da neman ilimi na ƴaƴansu?
Bismillahir salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina ganin kusan jawaban da aka gabatar a lokacin da aka gabatar da muhadarar kusan sun amsa waɗannan tambayoyin. Sai dai ƙari akan haka shine uwa kusan malaman tarbiyya suna cewa kashi 75 na tarbiyyar ƴaƴa ina kan uwa ne domin ita tafi zama da ƴaƴa a gida. Amma kuma dole sai uba yayi nasa. Shi yasa akwai ka'ida ta tarbiyya da suke cewa a cikin ta al-abu yas'a wal ummu tar'a. Baba ya fita yaje ya nemo haƙƙin sa ne. Shi yasa aka dora masa nauyin ga baki ɗaya da aka tayi sai aka ce ku anfusakum wa ahlikum nara. An ruwaito duk da isnadin yana da rauni. Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya fassara cewa ku anfusakum yace allimuhum wa addibuhum. Ku karantar da su ilimi sannan ku koya musu tarbiyya ba kawai zallan karatu ba. Koya musu tarbiyya yadda zuciyarsu za ta tsarkaka. Saboda ka uwa ta zama mataimakiya ga uba a wajen kula da ƴaƴa da kuma ba su tarbiyya. Akwai abubuwa da yawa da mata suke yi a cikin gidaje kuma a yanzu ana ta yekuwar cewa su koyi sana'a. Suna koya to amma har yanzu mafi yawanci a cikin kashi 10 na mata to kashi kusan 8 har yau abinda suke na cefa na sana'o'in da suke a cikin gida bai wuce su sai gwalagwalan su ba da biki da suke yi. Har yanzu ba su fahimci cewa su iya daukan nauyin ƴaƴansu a matsayin su je su yi karatu wanda ba mu ba ba musulmai ba muna kalle yadda suke yi. A makwabtanka zaka ga akwai wadda ta kudancin Zariya ce ko sai take soyawa ko masara take gasawa amma zaka yi mamaki ga ƴaƴanta wacce irin makarantu suke yi. Ilimin da ta yi imani da shi ta yadda da shi ƙarshe kuma waɗannan ƴaƴan ba za ta mutu ba sai ka ga sun zo sun tallafa mata. Amma mu ba haka muke ba kuma sannan muna da wata mummunar ɗabi'a. Baba za ka same shi yayi rayuwa ta ƙasƙanci da wahala ba la sharqiyyan wala garbiyyan ko bai yi karatun addini ba bai yi karatun boko ba amma kuma ƴaƴansa baya da tunanin ya zafi su ma kasi irin wannan rayuwar da yayi. Ka ga wannan ba daidai ba ne. Saboda haka da uwa da uba wajibinsu ne su zama hannu na dama da hagu domin su ɗauraye juna a wajen tarbiyyar ƴaƴansu su zama ƙarfe da ƙarfi sannan sai su haɗu su yi abin da ya kamata a ce su yi. Wannan abin da ya kamata a yi kenan. Uba ya ɗauka cewa dama shi ne shugaba a gidansa shi Allah ta'ala zai fara tambaya sannan uwar ma a ƙarƙashinsa take amma ita ma tana da rawar da take takawa mai girma hatta a wajen canza shi. Malamanmu na tarbiyya suna cewa mace a cikin gida ba ƴaƴanta kawai take tarbiyya ba har da mijinta. Shi yasa suke cewa namiji yana rayuwa ne tsakanin mata guda biyu, mahaifiyarsa da take renansa lokacin yana ɗan ƙarami sannan kuma da matarsa bayan ya girma yayi aure. Kuma an nisa hadisi sahihi da Imam al-Bukhari ya ruwaito a yaban da yake ma Qurayshawa ya yabe su da abu guda biyu. Yace khayru nisa'in rakibna al-khayla khayru nisa'i quraish, mafi alkhairin mata da suka taba hawa raƙuni sune matan Qurayshawa. ahnahu lil walad fi sigarihi, suna da tausayin karamin yaro yana dan karami, sannan wa arahu lil ba'i fi zati malihi, sannan ta iya kula da miji har abin da ya shafi dukiyar sa. Malaman hadisi wanda suka sharhin wannan hadisin suka fitar da hukunci akan cewa ashe uwa ba kawai tana renan ƴaƴanta bane, har da mijinta shi ma tana kula da shi ta fashi a fiti. So da yawa akwai mutane da zaka ga sun rasa mata, kila matar su daya in aka ba su shawara aka ce su kara aure, su yi aure, sai su ce ba za su iya yi ba saboda suna tsoron wace matar za ta aura, saboda wannan matar ta zama musu kamar uwa, irin yadda ta rika musu seti a rayuwa. To abin da ya kamata mata su gane kenan, su fahimci cewa taimakon da ya kamata su ba mazajen su kenan, da gudunmuwar da ya kamata su ba su a lokacin da kika ga mijinki ya gaza a wani babu, to sai kuma sai ki tallafa masa a wannan wajen, da haka insha Allah Allah zai taimake ku, ƴaƴan ku su zama nagari, su zama mutanen kirki. Allah ya sa haka.
Akwai wata tambaya muhimmiya ta ita ta rage, amma na canza mata kama saboda na gane inda aka dosa. Mallam ka bada shawaran a cikin bayanin da kai game da abin da zai tallafa wajen haɓaka karatu na manhaja. A halin yanzu wani mataki za ka bada shawara na kusa wanda zai ƙarfafa gwiwar samar da karatun a tsarin manhaja din?
To a shawara ba aikin mutum ɗaya bane, shi a tarbiyance fitar da manhaji ba aikin mutum ɗaya bane, yana buƙatar masana mabambanta. Idan yanzu misali za ka fitar da manhaji na wani darasi, to na farko sai ka gayyato wanda ya ƙware a wannan fannin shi a kan kansa, sannan kana buƙatar ka samu wanda ya ƙware a harkar karantarwa, fannin sa ita shine karantarwa, kana buƙatar ka san wanda shi manhajin ma ya karanta, abinda ake ce maka curriculum, sannan kana buƙatar ka samu wanda ya karanci psychology, ɗabi'un ɗalibai. To waɗannan in sun haɗu sai su fitar da manhaji. Wancan aikin sa shine ya taka rawa a fannin sa, ƙwarewarsa a wannan fannin da ake son a fitar ma da manhaji, to anan zai taka rawa. Shi kuma wanda ya san ya ƙware abin da ya shafi manhajin, to ya san dama yadda ake fitarwa, da yadda ake kasa shi, da manufofinsa, da hanyoyin da ake bi wajen aiwatar da shi. Shi kuma malamin da ya ƙware a harkar karantarwa, to yana da dama dabarbaru da ƙwarewa ta abin da ya shafi harkar koyarwa din. Sannan kuma wanda ya san ɗalibai da ƙwaƙwalansu da ɗabi'unsu, shi kuma sai ya zo shi ma ya taka rawarsa a wannan ɓangaren wajen fitar da manhaji. So daga kenan irin waɗannan cibiyoyin muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara hura musu rai su ci gaba da yin aikin da ya kamata a ce a yi, domin jami'o'i a duniya a yau duk yadda ka kai ka dole sai ka dawo wajensu. A gwamnatanci su ne gwamnati take mu'amala da su a matsayin masana, duk wani da yake cikin gari yake karatunsa kila bai wuce a loudspeaker a ji ba, amma in gwamnati tana neman malamai jami'a take zuwa ta nema, duk da dai akwai wanda in za su nemi in tsubbu suna neman malamai ko, amma kaga wannan ba aikin arziki za a yi ba. Amma in dai za a yi aikin arziki, to jami'a ake zuwa a nema, a zo a ce to ana neman professor wani, ana neman doctor wani, to tabbas suna da rawar da za su taka mai girma a game da wannan. Su kuma abin da ya kamata a ba su shawara shine akwai mutanen da suke waje suna nan, Allah madaukakin sarki ya ajiye su, ajiyar Allah ce su, ajiye a zazzakulo irin su, in za a yi irin waɗannan aikin a sa su su, wasu daga cikinsu za su zo su ba da gudunmuwa. Saboda haka ina ganin da wannan ne in aka yi haka, to insha Allah za a samar da koyarwa ta addini wata hanya ta ci gaba, kuma damuwar da take damunmu da izinin Allah ta zama Allah madaukakin sarki ya kawo mana da ita. Akwai malaman zauri suna nan masu ƴan baiwa, suna nan suna karantarwa, duk kalmar da ka zo a duniyar nan sun san fassarar ta, sun san yadda ta zo ta gaba, sun san yadda ta zo ta baya, in ta baya ma ka karanto musu za su iya juya ta su ma fassara, suna nan. To ire-iren su suna bukata, wani ya shekara 40, wani ya shekara 50, wani ya shekara 60 yana karantarwa. To aje a ji ta tasu, a nemi shawarwarin su, in aikin ya taso a basu, ina ganin irin wannan zai taimaka domin a samar da insha Allah ta'ala manhaja ta karantar da karatun addini sosai abin da ya shafi makarantun zaure, abin da ya shafi masallatai ma su kan suna bukatar wannan. Islamiyu na san an yi waɗannan kokarin kala-kala ba iyaka. Kwanan nan akwai wata kungiya, international kungiya ce, sun kira manhajin da suka yi basair a ƙarƙashin Al-Muntada Al-Islami, tsofaffin ɗaliban Jami'ar Islamiyya ta Madina sun yi wasu littafai guda kala biyu, da na malami da na ɗalibi. Na ga sun fara shigowa da su ana rijistar makarantu, kuma suna zuwa su koya ma mutane yadda za a yi amfani da manhaja. Amma ba nan wajen tattauna ba ne, amma in ka kalli wannan manhajin nasu kaman ba su kalli ƙasashenmu ba. Ni sai na ce waɗannan ɗuga-ɗuga littafan da suka rubuta, ina ma da kuɗi suka zo suka raba ma Islamiyya, a fara jiƙa malaman Islamiyya su jiƙu, to daga nan sai abin ya sauki. Saboda wasu littafai suka je suka yi masu kala ne kyau littafi da ka gani sai ya ɗauke maka hankali. Amma irin malaman Islamiyyanmu da kake da su, ina jin littafin ɗalibin ƙila su ma sai ka yi shekaru kafin su iya shi. Ka ga ba ƙaramin aiki ba ne. Duk da a gabatar wasu sun ce sun yi fira ko sun sa ƙwararru a nan na a ƙasashenmu na Afirka, sun samar mu da Afirka wai syllabus. Amma dai ba baki nake ba, a irin gogayyata da abubuwan da nake kalla ban jin wannan littafin za su yi tasiri. Ila malam ka gansu zai wuya su yi tasiri a irin ƙasashenmu haka da ake fama da talauci. In ka kalla kamar littafin Saudiya ne, ko littafin United Arab Emirates, ko littafin Qatar, ko littafin Bahrain, irin littafansu da suke din nan, ka gani to akwai wannan matsala. Sannan in sun ba makarantun baɗi za su sake ba su? Ka ga wata tambaya ce, shin za su ɗauki nauyin ci gaba da buga littafan ya zama har abinda zai ture mabuzu naɗi? Ka ga wannan wata tambaya ce. To amma dai in aka zama a cikin ƙasa da aka san matsaloli waɗanda suke gogayya da mutane su suka tsara wannan, to sai ya zama ya fi tasiri insha Allah ta'ala. Allah shi taimake mu.
Assalamu alaikum warahmatullah. Wato cikin waccan lecture za mu dunkule abubuwa da ma iya kiransu kaman communique, wato wasu matsaya da muka yi sakamakon waɗannan tattaunawa da malamai suka yi ta yi. Abu na farko, mun fahimci cewa waccan nan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta gaji himma ne iyaye da kakanni wajen neman ilimi. Neman ilimi din nan duk wani ilimi mai amfani mun gado himma da yunkuri wajen nemansa daga magabatanmu. Abu na biyu, mun fahimci ci bayanmu wajen karsashi kan neman ilimi da jure masa. Abu na uku, rauni da muka samu dangane da abin da ya shafi neman ilimi baya rasa alaka da wato makircin Yahudawa da Turawan Yamma yadda suka shigo mana da wasanni masu ɗauke hankali da cinye lokaci, kuma suka yi ƙoƙarin dasa mana ganin ƙasƙancin karatun addini da masu addini ɗin, ta yadda yake duk yadda mutum ya kai ga wayewansa ko ci gabansa matuƙar da yana da karatun addini sai a riƙa ganin kaman yana da halafiya, wato yana da ci gaba a rayuwa. Abu na huɗu, zai iya yiwuwa a haɗa tsakankanin ilimi na addinin musulunci mai faɗi da kuma ilimi na rayuwa, zai da yiwuwan a haɗa wannan, kuma kowannen su ya zauna, kuma kowannen su ya amfanar da masu shi. Abu na biyar, mace tana da gagarumin gudunmuwan da za ta bayar wajen tarbiyyar ƴaƴanta da kuma kasantuwansu malamai gaba, yadda za su amfani kansu su amfanar da iyayensu da danginsu da sauran al'umman musulmi. Abu na shida, an karar da mu kan cewa akwai buƙatuwan aiki da ilimi. Da yawa daga cikin waɗanda suke dakon ilimi ɗin nan ɗauko shi suke yi wato ƴan rahoton ilimi ɗin ne kawai, nasu su faɗa ba aiki ba. To mu yi ƙoƙari mu cuɗanya karatu da aiki don abin ya zama ilimi na sosai.
abu na bakwai na kusa da na karke wato yadda ake da ana da bukatuwar samar ma ilimi din da manhaji ai ma karatun addinin musulunci gata ai masa manhaji na musamman mai tsari wanda yake bai zurfafa ba kuma ba a samu kusuri ba wannan ba zai yi ba sai an hada da malamai masana fannunuka da yawa kamar yadda malam ya gama yin bayani a yanzu muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gudunmuwa ya mana jagoranci ya bamu ikon aiki da abinda malamai suka gabatar mana assalamu alaikum wa rahmatullahi